نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد, muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi, wanda cikin ƙudurarsa da nufatarsa ya yassare mana muka dawo wannan majalisi da muke gabatar da karatun littafin Al-Aqidatul Wasatiyya na Sheikh Al-Islam Ahmad bin Abdussalam Ibn Taymiyyah, Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa. A wannan safiya ta Asabar, yau muna 12 ga watan Zulqa'ada, hijiran Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 1446 a kidan miladiya. Yau muna 10 ga watan 5 shekara ta 2025. Idan ƴan uwa suna biye wannan littafi Al-Aqidatul Wasatiyya, wanda mun faro karatun shi tun lokuta can a baya, littafi ne wanda ke magana akan aqida ta ahlus sunna, kamar yadda shi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya kira wannan littafi i'tiqadul firqatin najiya al mansura ila qiyamis sa'a ahlus sunnati wal jama'a, sai ya sanya mata da suna al aqidatul wasatiyya. Tun daga farko mun ji asalin wannan suna Al-Aqidatul Wasatiyya, cewa wani alƙali ne ya roƙi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya rubuta masa wani littafi wanda zai zama madogara, wanda ke tantancewa da bayani filla-filla akan aqidan ahlus sunna. A wannan alƙali yana zaune ne a garin Wasit. Garin Wasit sananne ne, duk da kasancewan Wasit ɗin suna da yawa, amma Wasit ɗin da ake nufi shi ne garin Wasit wanda Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi ya gina. Wani gari ne wanda ya kashe kuɗi masu ɗimbin yawa don ya ƙirƙiri wannan garin, ana kiran shi Wasit. Wannan babban alƙali yana zaune a wannan gari, ya roƙi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya rubuta mishi wani littafi wanda zai zama mishi madogara, zai riƙa komawa gare shi domin fahimtar haƙiƙanin aqidan ahlus sunna wal jama'a. Shine Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya rubuta mishi wannan littafi ya aika masa da shi zuwa garin Wasit. Wannan littafi walillahi alhamdu wal minna, littafin baya ga yana batu akan aqidan ahlus sunna, kuma ya tafi ne ɗuɗar akan matafiya ta ahlus sunna, domin bayani ne akan aqidun musulunci ba tare da shigo da waɗansu salo-salo na zantuttuka irin na falsafanci ba, ba tare da kuma wato mai da hankali akan hakaito saɓani ba, babu kuma tsawaitawa a cikin wannan littafi. Kuma duk waɗannan abubuwa su ne haƙiƙanin matafiyar ahlus sunna a cikin zantuttuka ma na yau da kullum. Idan za ka yi bayani, ka yi bayani filla-filla, kuma ka yi bayani ƙarara, kuma ka taƙaita bayani gwargwado yadda dai za a fahimci saƙonka. Kar a tsawaita, a faɗaɗa, a zurfafa, kar a naƙalto saɓani da zai tada mai fahimta daga fahimtar haƙiƙanin abin da ya kamata ya fahimta. Ƙwaƙwalwar shi ta cika da ruɗani da saɓani, a gaya masa madaran gaskiya, sai ya fahimci cewa duk abin da ba wannan ba to ɓata ne. To haka wannan littafi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya tafi a kansa, ya kira shi da suna Al-Aqidatul Wasatiyya, wato littafi da aka rubuta wanda ke bayani akan aqidan ahlus sunna, wanda kuma aka aika da shi zuwa garin Abu Wasit. Har a wancan lokaci mun yi bayanin cewa waɗansu suna cewa Ibn Taymiyyah ya rubuta wannan littafi ne yake rashi al-aqidatul wasatiyya yana ishara akan cewa wannan littafi shine tsakaitawa a cikin aqidu bi ma'ana kamun ya kamata ya zama al-aqidatul wasatiyya wasatiyya fakadhalika ja'alnakum ummatan wasatan to amma hakikanin gaskiya ba abin da yake nufi kenan ba domin duk wani littafi da Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ya rubuta akan wasatiyya yake tafiya ba lalle wannan littafin kawai ba duk wani littafi da ya rubuta domin hujja ne a cikin sunna Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah hujja ne a cikin sunna kuma kana iya cewa raguwan magabata ne Allah ya jinkirta rayuwarsa domin ya amfani al'ummar musulmin duniya domin Ibn Taymiyyah yayi gwagwarmaya gurin tabbatar da gaskiya da rusa ƙarya a baya ga bayyanan miyagun aqidu da bayyanan ƙungiyoyi waɗansu suna jibinta kansu da musulunci waɗansu ba sa jibinta kansu da musulunci wanda kuma matafiyarsu ya zama fitina ƙwarai da gaske ga musuluncin duniya sai Allah subhanahu wataala ya amfani da ilimi da rayuwar Ibn Taymiyyah ya gusar da waɗannan wato ainihin bace-bace da suka kutso cikin al'ummar musulmi musamman ya yi raddi ƙwarai da gaske akan 'yan Shi'a lokacin da suka cuso shubuhohi masu ƙarfi domin su ruguza addini Allah ya amfani da rayuwar Ibn Taymiyyah ya yi rubuce-rubuce da bayanai masu ƙarfi waɗanda suka ruguza wannan ɓanna wacce ta fito ta ƙarƙashin aqidar Shi'a to haka nan ma philosophers su ma sun zo da baƙin abubuwa a cikin addini hatta kai ga waɗansu abubuwan ma kafirci ne ƙarara waɗansu abubuwan manya-manyan bid'o'i ne waɗansu abubuwan fasadi ne da ɓanna duk kuma suka cuso shi a cikin addini Allah ya amfani da rayuwar Ibn Taymiyyah ya ruguza su Yahudu dama irin tadansu akwai da sisa da ƙoƙarin ruguza addini addinin musulunci don ko su karan kansu addininsu ma ba su yi ba in banda iskance da rashin kunya da rashin mutunci ba abin da suke yi to sun shigo da sisa daban-daban daban gurin ruguza addinin musulunci amma Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ya yi amfani da lokacinsa da daman da Allah ya bashi ya ruguza ƙarairayi da wannan tushe da kutse da suke yi a cikin ilimin addinin musulunci haka nan ma kiristoci su ma sun yi wannan Ibn Taymiyyah ya yi musu raddi kai har a cikin da'iran ahlus sunna akwai waɗanda suka tsawa da baƙin zantuttuka zantuttukan da yake ma anzalallahu bihamin sultan Allah bai saukar da wata hujja a kansu ba sai dai kawai an gano su ne ta wurin zurfafawa da faɗaɗa bayanai da tunani na ƙwaƙwalwa na mulanka kuma aka samu waɗansu daga cikin ahlus sunna sun rungumi waɗannan zantuttuka suna faɗin su kuma suna aiki da su Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah su ma bai bar su ba sai da ainihin ya kai musu hari hari na hujjoji da bayanai ya ruguza ƙarya ya kuma tabbatar da gaskiya Allah maɗaukakin sarki ya saka mu Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah da alkhairi tun daga lokacin da Ibn Taymiyyah ya zo duniya duk wani ilimi na sunna bai yiwuwa ya tabbata sai an dangana da ilimin Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ko kai tsaye ko kuma a fakaice shi ne rubuta wannan littafi al-aqidatul wasatiyya a tun farko da muka fara karatu wannan littafi mun yi bayani akan wato ma'anan ma aqida ita karan kanta idan ba ku manta ba mun yi magana akan aqida da kuma ma'anarta da kuma waɗansu littattafai da aka rubuta cikin bayanin aqidan ahlus sunna. Aqida dai daga al-aqadu ne, al-aqadu ko qulli, qulli mai ƙarfi. To daga nan ne aka samu al-aqida, wato wani irin qulli mai ƙarfi da ya shiga cikin zuciyar mutum, wani abu ne ka tabbatar da shi a cikin zuciyarka, ka kulla shi, ka samu mishi guri a cikin zuciyarka. Duk wanda kaji an ce yana da aqida iri kaza, to ya kudurta wani abu ne ya cusa shi a cikin zuciyarsa, kaga da abin da ke cikin zuciyarka bindiga ba zai iya kauda shi ba, sai dai in za a dauki rayuwarka tare da shi. Bindiga ba zai iya kauda aqida ba, saboda me? Saboda yana cikin zuciya ne. Sai dai in a fasa zuciyan, to aka fasa zuciya kaga an kashe me zuciyan, an kashe aqida. Amma abin da ke cikin zuciya, sai dai a san yadda za a yi a cusa wani abu a cikin zuciyar, ta goge wancan, ta zaunar da wannan. Shi yasa kowane mai aqida za ka ga akan aqidansa yana mutuwa a kanta. Din yau a zo a ce bari a fito da takobi a yaƙe shi, ko a fito da bindiga a yaƙe shi, baya gusar da aqida, baya gusar da aqida. Saboda me? Saboda tana cikin zuciya ne a ɓoye. Mutum in ya ga dama yana iya cewa to na daina, amma yana nan yana ƙudurta abinsa, kuma yana yin abinsa. To menene ke iya canza aqida? Shine a samu wata aqida ta fi wancan ƙarfi a cikin zuciyar ɗan adam, ta shiga zuciyar, ta goge wannan, ta tsaftace zuciyar, sannan sai ta cusa wata sabuwar aqida. Da haka idan ana son a gusar da miyagun aqidu, to matakin farko na gusar da miyagun aqidu, matakin farko kuma matakin ƙarshe, ita ce bayanin gaskiya da tsaida hujja a kanta, da ɗauko shubuhohin maƙaryata da miyagun aqidun, a ruguza su a ilmanci a hankalci, har inda rabo Allah ya yi wanda ke da mummunan aqida gamdakatar ya gane gaskiya ya karɓa. Duk wata hanya koma bayan wannan, to sai dai ta ɗan yi aiki na wucin gadi, sai dai ta yi aiki na wucin gadi, amma ba ta gusar da aqida. Ko kai musulmi, idan ka yadda da abin da kake yi ɗari bisa ɗari, ka aqidantu da aqidan musulunci, ai sai dai a kashe ka da aqidarka. Yanzu wata hanya kake ji za a hudo maka a raba ka da la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaga zai yi wahala. To haka ake mu'amala da aqida. To aqida ta musulunci ita ce wato imani mai ƙarfi wanda shakka bai shige shi ba, zato bai shige shi ba. Akwai ilimi na tabbas akan duk wani abin da Qur'ani ya zo da shi, sunna ta zo da shi, magabata na ƙwarai sahabbai suka yadda da shi a matsayin addini, a yadda da wannan, a ƙudurta shi, a yi imani da shi, kuma a miƙa wuya ga Allah da manzansa. Wannan ita ce aqida, aqida ta ƙwarai. Masu irin wannan aqida su ne ake kiransu as-sawadul a'zam, wato ainihin cincirindo masu yawa, ko kuma a ce duhu mai girma, cincirindo masu girma, domin sun ƙudurta gaskiya, ko da kuma ba su da yawa, ko da 'yan tsararu ne, 'yan ɗaiɗaiku ne, amma sun ƙudurta gaskiya, sun ƙudurta abin da Allah ya yarda da shi, sun ƙudurta abin da manzannin Allah da annabawan Allah da sauran salihan bayin Allah suka tafi a kai. to su ne kenan masu yawa su ne masu ƙarfi su ne masu duhu to dan haka wannan ita ce ma'anar aqida kuma kamar yadda muka ce akwai waɗansu littattafai da aka rubuta a cikin al'amarin aqida wanda duk suna hukunta abu ɗaya ne da aqida ko kaji an ce aqidar musulunci ko kaji malaman magabata sun kira littafi da suna at-tauhid kitabu at-tauhid duk dai yana magana akan aqidar musulunci ko su kira littafi da as-sunna ko usuluddin ko ash-shari'a ko al-fiqh al-akbar ko al-iman duk dai yana magana akan abu ɗaya akan aqidar musulunci tsaftatacciya daga cikin magabata akwai wanda ya rubuta littafi at-tauhid kamar al-imam ibn babba da ibn khuzaima da ibn manda duk sun rubuta littafi sunan littafin kitabu at-tauhid akwai waɗansu malamai sun rubuta littafi al-iman sunan shi kenan kamar al-qasim bin sallam da ibn qutayba sun rubuta littafi al-iman Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ya rubuta littafi al-iman duk dai suna magana ne akan afwan ba Ibn Qutayba ba Ibn Qutayba bai rubuta littafi al-iman ba bai rubuta littafi ba sai dai al-Qasim bin Sallam sai kuma Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah shi ma ya rubuta littafi al-iman to haka nan akwai al-Imam Abubakar al-Ajurri ya rubuta littafi a ash-shari'a ash-shari'a haka nan al-Imam Ibn Abi Shayba ya rubuta littafi as-sunna haka nan al-Imam Ahmad bin Hanbal shi ma ya rubuta littafi as-sunna Ibn Abi Asim Dhahhak bin Makhlad ash-Shaybani shi ma ya rubuta littafi as-sunna Abdullah bin al-Imam Ahmad dan al-Imam Ahmad shi ma ya rubuta littafi as-sunna haka nan al-Khallal shi ma ya rubuta littafi as-sunna al-Afram shi ma ya rubuta littafi haka nan Ibn Abi Hatim Ibn Abi Dunya Ibn Jarir al-Tabari al-Imam al-Tabarani duk sun rubuta littafi as-sunna haka nan al-Imam al-Lalaka'i Hibatullah bin Mansur ya rubuta littafi Sharh Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jama'a Al-Imam Al-Muzni ya rubuta littafi Sharh As-Sunnah Sharh As-Sunnah haka nan Al-Imam Al-Barbahari shi ma ya rubuta littafi Sharh As-Sunnah wani zai ce kila bai ji an ambaci Al-Imam Al-Baghawi ba mu mun ma fi sanin littafin Sharh As-Sunnah na al-Imam al-Baghawi to wannan Sharh As-Sunnah littafin fiqh ne mu ko muna magana akan littattafan da aka gina su ne aka rubuta su na aqidar musulunci shi sunna da yake nufi anan al-Imam al-Baghawi ba sunna ta aqida ba sunna dai da muka fi sani a harshen malaman fiqh bayanin hukunce-hukuncen shari'a abu kaza iya wajibi abu kaza mustahabi abu kaza farilla abu kaza kaza to kaga duka waɗannan malamai sun yi rubutu a cikin wannan al-Imam As-Sabuni ya rubuta littafi aqidatus salaf wa ashabul hadisi duk da littafai ne waɗanda suke bayani akan aqidar musulunci akwai al-Imam Abdullah bin Abi Zamanin shi kuma ya rubuta littafi Usulus Sunnah littattafai ne dai akai ta rubuta su duk dai waɗannan sunayen suna koma ne zuwa ga aqidar musulunci ko inda nake son isa zuwa gare shi kenan wa'annan magabatan sun rubuta waɗannan littattafai kuma duka littattafan babban sakon da ke ciki bayanin aqidar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da sahabbai wanda Allah ya saukar da hujja akai a cikin Qur'ani waɗannan littattafai abin da suke magana akai kenan a farkon littafin Shaykhul Islam ya fara da bayani akan daraja da daukaka na ahlus sunna tunda lafazin farko da ya fara amfani da shi yace fa hadha i'tiqadul firqatin najiya al mansura ila qiyamis sa'a ahlus sunnati wal jamaa yace wannan littafi ya tattaru ne akan aqidar al firqatun najiya al firqatun najiya mun gabatar da bayani akai ita ce runduna mai cin nasara ko kuma runduna wacce za ta kubuta daga azaban Allah shine al-firqatun najiya cikin waɗanda suka yi rayuwar duniya a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama har zuwa tashin kiyama su wane ne za su kubuta daga azaban Allah su ne ahlus sunnati wal jamaa kuma mun kawo hadisi waɗanda suka tabbatar da haka a farkon karatun nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu hafin nari illa wahida duk cikan tarkacen kungiyoyin musulunci kungiyoyin da suke cikin da'irar musulunci duk ɗan wuta ne annabi ya ce sai kungiya kwara ɗaya tak da suka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam su wace ce su wane ne waɗannan kungiyan yace su ne waɗanda suke kan abin da nake kai ni da sahabbai na a yau su ne ahlus sunnati wal jamaa shi yasa ake kiran su al firqatun najiya kuma al mansura ita ce Allah zai taimake ta saboda hadisi da ya tabbata cewa duk yadda zamani ya kai ga juyawa al'amura suka caccanza to za a samu wata kungiya tana nan akan gaskiya tana nan akan gaskiya ba abin da zai girgiza ta kuma Allah zai ci gaba da taimakon ta duk wanda ya neme mata zagon ƙasa ko ya fito na fito da ita ba zai ci nasara ba daga nan har tashin alkiyama la tazalu ta'ifatun min ummati mansurina ko kuma zahirina ala alhaq mansurin Allah zai taimake su la yadurruhum man khalaq man khazalahum wala man khalaqahum hatta ya'ti amrullahi wa hum kadhalik to tunda Allah zai taimaki al-qa'ifatul mansur zai taimaki al-firqatun najiya ahli sunna sai ana kiran su da suna al-mansura waɗanda Allah zai taimake su kaga wannan take ne na darajojin ahlus sunna domin tun duku-duku idan zaka fara karatu a cikin aqidar ahlus sunna ka san darajar da kake da ita ka san falalan da zaka samu to idan ka gane cewa aba ce mai daraja aba ce mai falala mai kima to sai kuma ka fahimci cewa duk abu mai daraja to ba a samun shi a kwanci a bacci sai an zabura an yi da gaske sannan ake samun shi za ka fahimci cewa akwai kalubale a wannan matafiya ta ahlus sunna domin tana da yan adawa da yawa tana da yan adawa babban dan adawanta shine iblis baya santa baya kaunanta baya kaunan mai kaunanta kuma duk yadda zai biya ruguza ta ya lalata ta ya tadi ta ya mata zagon kasa sai yaji da sauran shaytanu daga cikin mutane da aljanni miyagun aqidu turawa masu makirce makirce ga addini yahudu da kirista da sauran maguzawa kai duk wani mabannaci ko a anguwanku yake yana adawa da ahlus sunna wal jamaa domin su ne suke umarni da admi kyau suna hani akan mummuna su ne suke tafiya akan turban annabta. To taya za a yi ba zai gaba da su ba? Yanzu masu shaye-shaye ba sa jin haushin malamai da suke fitowa suna wa'azi suna nasiha suna fadakarwa akan anisanci wannan muguwar dabi'a, suna jin haushi. Kungiyar yan luwadi ba sa jin zafin malaman sunna da suke bayanin gaskiya, suke cewa wannan tafarkin shedan ne a nisance shi, suna jin zafi. Da duk wani mabannaci da ka sani yana jin zafin ahlus sunna, saboda me? Saboda suna rusa muguwar dabi'ansa, mugayen halayensa, ballantana masu miyagun aqidu wanda ba su da dodo kamar ahlus sunna. Da haka ahlus sunna suna da makiya, yan adawa, shaydanin mutane da aljannu, shayatin al-insi wal jinn, wakadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jinn yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Akwai yan adawan wannan da'awar ta gaskiya. Da haka tun yanzu ka gane cewa wannan tafiya ba tafiya ce ta ragwaje ba. Idan zaka tafi akan matafiya ta ahlus sunna, to ba tafiyar ragwaje bane, tafiya ne na jajirtattu, tafiya ne na masu rabo a duniya da lahira. Domin tafiya ne wacce za a hana shedan sakat, a hana zuciya sakewa, sai dai dokan Allah da tsarin Allah subhanahu wa ta'ala da shiriyan annabi sallallahu alaihi wa sallama da matafiyan magabata a cikin addini da rayuwa gabaki ɗaya. Kaga ƴan sharhuliya, ƴan holewa za su ce waɗannan suna da tsananin addini. Shi yasa ka lura ko a gidajenmu idan ka riƙe sunna ƙamƙam, galibi za ga ana jibinta mu cewa mun fi tsananin addini. Me yasa? Saboda kana son a bi gaskiya, to sai a ce ka fi tsananin addini. To shi yasa wannan ta tafiya, tafiya ta sunna, ta ahlus sunna, matafiya ce mai daraja, mai kima, amma matafiya ce mai wahala, wanda kuma Allah ya taimake shi ya daure ya bita zai iya fuskantar wahalar ta a farko, amma in ta shiga jikin shi ta zama jini da tsoka, to duk darajar da Allah ke ba ahlus sunna kuma zai ba shi. Babu tafarki mai daɗi kamar tafarkin ahlus sunna, ko da ababin ma'amaloli ballantana ababin aqidu. Ahlus sunna zai kyautata mu'amala, zai bada hanzari, zai yi addu'a ta alkhairi, zai gode in an masa, zai gode ma Allah, zai gode ma mutane. Duk wanda baya gode ma mutane, mutane suna jin zafin shi, sai dai su yi mishi kawai sai ya lashe baki, sai ya shamar. Tabiyan dan adam baya san wannan, ahlus sunna biyin wannan. Hakanan ahlus sunna zaka ga yana kula da abubuwan da ke kewaye da shi. Ahlus sunna ba da kiki bane, ba da kiki bane, ba mare kan gado bane, yana kula da muhallinsa, ba zai gurɓata muhallinsa ba, ba zai ɓata zamantakewan al'umma a anguwa ba, ba zai riƙa jefo ƙazanta yana cutar da mutane shi ba ruwan shi ba, ba zai bar bayin shi a buɗe mutane suna gani suna Allah ya isa, Allah ya isa, ana zubo najasa ta bayan gida ba. Wallahi ahlus sunna baya wannan, saboda yana kula da gefansa, yana kula da haƙƙin makwabtakansa, ya san ƙiman ɗan adam. Ɗan adam ɗin da Allah ya girmama, wala ƙad karramna bani adama, baya yadda cutar da ɗan adam, yana tsoron fallasa ranar tashin alƙiyama. Kar ya je ya ta sallah, ya ta azumi, ya ta kaza, amma ya cutar da mutane a ɗibi ladan shi da a ba su shiga aljanna, shi kuma ya shiga wuta, Allah ya kyauta. haka nan ahlus sunna na kula ma da tsarin gangan jikin sa ahlus sunna ba za ka ga kanshi ba ta cewa ba gyarawa ba ga kuma shi ya bar gashi duguzun ko dai ya aske ko kuma ya rika gyarawa ahlus sunna baya sakin wandan shi wuce idan sawu shi yasa nace hanya ce mai wahalan bi hanya ce mai wahalan bi amma ga wanda Allah ya sa yake da rabo zai bi ko ba zai cutu da komai ba to ahlus sunna ba zai saki tufafin shi wuce idan sawu ba babu laifi ya kai kabari babu laifi ya kasa da kabari amma in tufafi ya zo idan sawu fa to zai tsaya nan me yasa saboda ahlus sunna ya san manzon Allah bai bada wannan lasisin ba da ma kawai hanawan annabi yayi har alƙawarin wuta yayi ga duk wanda tufafin shi wuce idan sawu duk wanda tufafin shi wuce idan sawu yana wuta subhanallahi tun a duniya annabi ya baka wuta kai kuma ka karba ila an fahimta jama'a tun a duniya annabi ya baka wuta kuma ka sa hannu ka runguma wannan wutan me nake nufi annabi ya ce maka aikin nan da kake yi wuta zai kai ka sai kuma ka rike wannan aikin ka ci gaba ai istighfarin ka ba zai amfani ba kenan tunda ya riga ya gama kuma ka gane ka bari ne sai kai istighfari amma ba zan bari ba saboda me yanzu ina dagila wannan nan fa za a ce ko yanzu na zama mai tsananin addini to ai da ma na gaya maka hanyar tana da wahalan bi hanyar ba ta ragwaje ba ce hanyan ba na ƴan neman sharholiya bane ba na ƴan neman holewa bane da miƙe kafa a cikin duniya hanya ce tsarin Allah da dokokin Allah da tafarkin ma'aikin Allah da fahimtar magabata so tana da wahala tana kuma da nauyi amma fa akwai daraja a ciki sune alfirqatun najiya at-ta'ifatul mansura ila qiyamis sa'a sune kuma ahlus sunna wal jamaa to mallan ya fara kawo rukunnan imani a farkon littafin sa al-iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'th ba'da al-maut wal iman bil qadri khairihi wa sharrihi wanda idan ba ku manta ba mun yi bayani mai fadi akan al'amarin imani saboda shi ne asalin tafiya mun fara da bayani a kansa sosai sannan malai ci gaba da bayani akan wannan imanin ga irin abin da yake dauke da shi imani da Allah yana dauke da kai imani da sifofin Allah da sunayensa da duk wani abin da Allah ya sifanta kanshi da shi a cikin Qur'ani ko manzon Allah ya sifanta Allah da shi a cikin hadisi tare da sharadansa ba tawili ba korewa da ire-iren waɗannan abubuwa wanda yake duk malan ya kawo su daga nan sai malan ya ci gaba da bayani irin abubuwan da tilas a tsarkake sunayen Allah daga shi ba korewa ba canza ma'ana ba ilhadi karkacewa ba tamthili misalta Allah da bayansa duk sai ka kore ma Allah ka kore ma Allah sami takwara ko kufu'i abin daidaito ko niddan abokin tarayya ba za ka kiyasta Allah da bayinsa ba kai imani da duk abin da yazo a cikin Qur'ani da sunna ba tare da waɗancan abubuwa da muka yi bayani a baya ba kai imani da duk abin da manzannin Allah suka faɗi akan Allah domin su masu gaskiya ne ba sa faɗin wani abu sai abin da Allah yake so ya dade shi to haka ne Sheikhul Islam ya ci gaba da bayani har ya fara rattafo mana waɗansu sifofi na Allah da sunaye waɗanda suka zo a cikin Al-Qur'ani wanda yake ya tabbatar mana da wato sifar Allah subhanahu wata'ala da ta zo a cikin suratul Ikhlas sifofin Allah da waɗanda suka zo a cikin ayatul Kursi suratul Ikhlas mafi ko kuma in ce sura da take ɗaya bisa uku na Al-Qur'ani suratul ikhaban nan atul kursi aya mafi girma a cikin alqur'ani daga nan malai ci gaba da kawo sifofin Allah ya kawo sifa ta rayuwa ga Allah ya kafa hujja da ayan alqur'ani ya kawo sifa ta ilimi ga Allah ya kafa hujja da ayoyin alqur'ani mai girma masu yawa ya kawo sifa ta karfi ga Allah ya kafa hujja da ayoyin alqur'ani ya kawo sifa ta ji da sifa ta gani ya kafa hujja da ayoyin alqur'ani ya kawo sifa ta irada nufi ganin dama ga Allah ya kafa hujja da ayoyi ya kawo sifa ta almahabba soyayya Allah yana soyayya ya kafa hujja da ayoyin alqur'ani mai girma ya kawo sifa ta arida yadda Allah yana yadda ya aminta da waɗansu bayi da waɗansu aikace aikace da waɗansu wurare ya kafa hujja da ayoyin alqur'ani mai girma ya kawo sifa ta rahama ga Allah ya kafa hujja da ayoyin alqur'ani ya kawo sifa ta alghadab fushi da asakhab kin abu da karahiya kyamar abu da bugudu kiyayyen abu duk Allah subhanahu wataala yana waɗannan ya kawo ayoyi da suke nuni akan waɗannan ya kawo sifa ta zuwa ga Allah wanda Allah zai zo ranan tashin alkiyama zai zo farfajiya filin tashin alkiyama zuwa irin wacce ta dace da buwayensa ya kafa hujja da ayoyin alqur'ani ya kawo sifa ta fuska ga Allah Allah yana da fuska ya kafa hujja da ayoyin alqur'ani ya kawo ayoyin da suke tabbatar da hannu ga Allah subhanahu wataala hannaye guda biyu Allah yana da hannaye biyu ya kawo nassosa na alqur'ani waɗanda suke tabbatar da idanuwa guda biyu ga Allah haka nan ya kawo waɗansu ayoyi waɗanda suke tabbatar da sifa ta ji da gani kamar ya maimaita ga Allah subhanahu wataala ya kawo waɗansu ayoyi waɗanda suke tabbatar da waɗansu sifofi ga Allah amma ba na dindindin ba kaman kaidi kaman makirci duka mun yi bayanin su sifofi ne waɗanda suke akwai lokacin da suke iya zama sifan daraja akwai lokacin da suke iya zama sifan kaskanci idan mutum ya kulla mu wani makirci ya zurma shi ya cuce shi kaga wannan sifa ce ta kaskanci amma idan mutum aka kulla mishi makirci yayi amfani da hankali da wayo da dabara ya fita daga wannan makircin ya kyale shi makirin ya zurma cikin makircin sa wannan a lokacin nan shi ma yayi makirci kuma wannan makircin abin ya bune mun dai gabatar da waɗannan bayanai duka a lokacin da muke wannan karatu mala ya kawo sifa ta afwa da gafara da izza da kudura ga Allah ya kuma kafa hujja da oyansa ayoyi a cikin alqur'ani ya kawo sifa ta suna cewa Allah fa yana da sunaye ya kafa hujja da wadansu ayoyi a cikin alqur'ani sannan ya kawo wadansu ayoyi wadanda suke kore sifofi ta na kasa da aibi ga Allah subhanahu wataala sannan malam ya kawo wadansu kusan ina ga kaman anan muka tsaya mun tsaya a aya ta karshe qul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ismu wal baghy bighayri al haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamu inda zamu tashi shine tabbatar ma Allah da istiwa'i daidaito a darbishin al-arish wannan kuma insha Allah ta'ala shine karatun mu na gaba wanda karatu ya dawo kenan da yaddan Allah muna fatan abinda muka fadi daidai Allah ka ba mu lada abinda muka kuskure Allah shi yafe mana an kullu raka mun dan yi muraji'a ne na karatun littafin tun daga farkon sa a gurguje haka har ya zuwa yau so insha Allah ta'ala sati mai zuwa sai mu ci gaba da waɗannan ayoyi da malaike jirowa yana bayani akan sifofi ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya karba da gare mu, Allah ya gafarta kurakuran mu, Allah ya dauka darajojin mu, Allah ya karfa mana asirin mu duniya da lahira. Sallallahu wa baraka ala nabiyil karim, fa subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Amin.